écoute d'un programme en rediffusion sur VO.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda yayi daidai da karfe 4:30 na yammaci a gogon gundumar Colombia. A yau Talata 19 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya. Yusuf Aliyu Harande tare da Mahmud Lalo da sarabukan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin kuwa za a ji cewar hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC na ɗaukar wasu matakai a game da wani rahoton badakala. Sana sai a ji sabon salo da 'yan bindiga ke ɗauka a jamhuriyar Nijar. Bayan nan muna tafi da rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya. Kamar kullum sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukka mun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jaridar Wall Street Journal ta ruwaito cewa gungun ƴan daban nan na ƙasar Haiti da suka ɗauki alhakin garkuwa da wata tawagar ƴan mission ɗin ƙasar Amurka ya nemi a biya shi $17 million a matsayin kuɗin fansa kafin a sake mutanen. A cewar jaridar ministan shari'a ƙasar ta Haiti, Litz Quitel, ya ce kungiyar ƴan dabar wacce ke kiran kanta 400 Mawozu ta saka kuɗi $1 million akan kowane ba'amurke waɗanda yawansu ya kai 16 na ɗan ƙasar Canada da yake cikin tawagar. A ranar Asabar aka yi garkuwa da mutanen a Port-au-Prince, babban birnin ƙasar ta Haiti, yayin da suka je wani aikin mission da ƙungiyar Kristoci da ke jihar Ohio ta tura su. A ranar Litinin, fadar White House ta ce hukumar da ke binciken manyan laifuka ta FBI na duba hanyoyin da za ta kubutar da mutanen. Ƙungiyoyin UNICEF da UNESCO a Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce yara ƙanana sama da miliyan 800 ke fuskantar barazana sanadiyar rufe makarantu da aka yi saboda annobar COVID-19 a yankin Asiya. Ƙungiyoyin biyu sun ce an rufe makarantu da kashi 50 na kwanakin da ya kamata a yi karatu yayin da annobar ta yaɗu a bara. A yankin Philippines an rufe ɗaukacin makarantu a iya tsawon wannan lokaci, lamarin da ya bar yara kusan miliyan 27 a zaune a gida ba tare da sun je makaranta ba, yayin da a Bangladesh aka rufe makarantun har zuwa watan Satumba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafafen yaɗa labaran Amurka sun ruwaito cewa nan ba ta jimawa ba hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta FDA za ta ba Amurkawa damar yin allurar COVID-19 a karo na uku, wacce ta bambanta da wacce suka yi da farko. A gobe Laraba ake fatan hukumar za ta ba da wannan dama, wacce aka wa lakabi da allurar haɗin gambiza ko kuma mix and match a Turanci. Matakin na zuwa ne bayan da FDA ta amince cewa waɗanda suka yi alluran Moderna da ake yi guda biyu da ta Johnson & Johnson da ake yi guda ɗaya su yi allura ta uku don inganta garkuwar jikinsu. Tun a baya dai, cibiyar da ke yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta CDC a nan Amurka ta amince wani rukunin mutane da ya yi allurar Pfizer a karo na uku, ciki har da waɗanda shekarunsu suka kai 65 ko kuma sama da haka, da waɗanda ke aikin jinya, da malaman makaranta da jami'an kiwon lafiya. Kazalika, CDC ta amince waɗanda shekarunsu suka kai 50 da 64 da ke fama da wata larura su ma su yi allurar ta Pfizer a karo na uku. Koriya ta Arewa ta yi wani sabon gwajin makami mai linzami nau'in ballistic wanda aka harba shi daga jirgin yaƙin ruwa na submarine, a cewar dakarun Koriya ta Kudu. Wannan gwaji na zuwa ne wata guda bayan da hukumomin Seoul suka yi gwajin nasu makamin mai linzami irin wannan nau'i. Sojojin Koriya ta Kudu da ke sa ido kan gwaje-gwajen makaman makwabciyarta ta Arewa sun ce ƙasar ta harba makamin mai tafiyar gajeren zango wanda ake kyautata zaton nau'in ballistic ne a can gefen gabar tekunta da misalin karfe 10:17 na safe a gogon yankin. Kamfanin dillancin labarai na Yonhap da ke Koriya ta Kudu ya ruwaito cewa makamin ya yi tashin kimanin kilomita 430 zuwa 450 a watan da ya gabata. Koriya ta Kudu ta zama ƙasa ta takwas da ta yi nasarar gwajin irin wannan makami, yayin da nan da wasu kwanaki biyu masu zuwa Koriya ta Kudun za ta harba jirginta na farko haɗin gida wanda zai je sararin samaniya. A yau Talata, Pakistan ta ce dakarunta na ruwa sun hana wani jirgin yakin ruwan ƙasar India na submarine shiga yankin ruwanta. Wata sanarwa da dakarun ƙasar ta Pakistan ta fitar ta ce a ranar Asabar lamarin ya faru. A cewar sojojin Pakistan, wannan shine karo na uku da ake samun faruwar hakan, inda jirgin ruwan India ke kokarin shiga yankin nata. Izuwa yanzu India bata ce ufun ba kan wannan zargi da Pakistan ta yi mata na shiga yankinta. Kasashen biyu waɗanda ke kudancin Asiya da suka mallaki makaman nukiliya sun sha zargin junansu da ƙetare iyakar ƙasashensu, amma ba kasafi hakan ke kaiwa ga gwamza faɗa ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta tabbatar da gayyatar tsohon gwamna Peter Obi da wasu mutane da aka ambato sunansu a badakalar takardun Pandora a yayin da ake ci gaba da kai komo kan badakalar takardun. Pandora ta fitar da bayanan wasu jigajigai a duniya, haɗaɗɗa wasu 'yan Najeriya a ciki da ake zargi da ɓoye bayanan ƙaddarori da suka mallaka da kasuwanci a ƙasashen ƙetare. Hukumar ta EFCC ta tabbatar da fara aikin binciken, inda yanzu haka ta ce ta tura da takardar gayyata zuwa ga tsohon gwamnan jihar Anambra Peter Obi da wasu mutane da dama don neman bahasi. Daga birnin tarayya Abuja, Halima Abdulrauf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Takardun Pandora dai su ne mafi yawan takardu da aka bankaɗo a tarihi tare da haɗin gwiwar 'yan jaridu a duniya, da adadin su ya kai miliyan 11.9 waɗanda suka fito da bayanan sirri kan asusun manyan shugabannin duniya, musamman harkokinsu na gabar teku, wato offshore dealings. A cikin takardun da aka bankaɗo na asusun kuɗaɗen jigajigai a duniya, akwai sunayen tsaffi da shugabannin duniya da ke kan ƙaragar mulki 35, sama da 'yan siyasa 330, ciki har da 'yan Najeriya da wasu jami'an gwamnati daga kasashe da yankuna 99 na duniya. Shugaban hukumar EFCC mai yaki da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa, zagon ƙasa Abdulrashid Bawa, ya yi bayani a game da gayyatar Peter Obi.
Gaskiya ne an gayyace shi, da yake dama akwai abinda muke yi a kai, to yanzu faduwa ce ta zo daidai da zama aka kira shi don ya zo ya dan ƙara bamu bayani a kai. Eh, kamar yadda kika sani ko duniya ta sani, ishu na Pandora Papers ya fito ne daga hannun gangamin Nigeria da ke da office a America da suka tsaya suka fito da wannan, suka hada da 'yan jaridun duka duniya baki daya, har da kuma 'yan jaridun Najeriya suka fito da wannan. Mu can gida ya danganci 'yan Najeriyan da aka ce suna da gidaje da dukiyoyi a kasashen waje. Mun samu wannan rahoton, kuma muna nan muna dubawa, muna hadawa da abin da muka riga muka sani, da kuma irin namu binciken da muke yi dama akan wayansu daga cikin su.
Masana shari'a daina alakanta gayyatar Peter Obi da rashin bayyana dukkan kadarori da ya mallaka na ciki da wajen kasar ga kotun da'ar ma'aikata, wato Code of Conduct Tribunal, a lokacin da yake gwamna. Barista Mai Nasara Kogo Umar, fitaccen masanin shari'a ne.
Ita magana bayyana kadarori wanda mutum ya zaba, idan muka dauki sashe na 52 na tsarin mulkin Najeriya, to wajibci ne shi tsarin mulki ya bada na cewa duk wanda aka zaba kamin ya shiga office ya tabbatar yayi bayanin kadarorin shi, kuma yayi rantsuwa akan su, kuma lokacin da zai bar office ya sake maimaita wannan domin a kwatanta a duba a gani da abin da ya shiga da shi office da abin da lokacin da zai fita office, menene bambancin, yayi daidai da halaliyar haƙin abin da yake samu na kuɗi ko bai ba. Kuma bayanin kadarorin nan akwai form da ake samu akan hukumar bin da'an ma'aikata, akwai Code of Conduct Bureau da Tribunal Act, wanda dokar ƙasa ce. Sannan sashe na 94 yayi bayanin irin wannan kuma ga 'yan majalisa na jihohi. Saboda haka 52 yayi bayanin 'yan majalisar tarayya, sashe na 185 yayi bayanin wajibci ga shi kanshi gwamnan jiha an zabe shi. Sannan sashi na 140 kuma ya bayanin cewa shi kanshi shugaban kasa yana da nauyi na yayi wannan bayanin kadarorin da ya mallaka da ministoci shi da kuma ambasadoji da za a nada da shugaban hukumomin gwamnati, duk wannan yana akan su.
A yi mayar da martani ta bakin kakakinsa Valentin Obianyam a cikin wata sanarwa game da gayyatarsa da EFCC ta yi a ranar Litinin don ya bayyana ofishinta a ranar 27 ga watan Oktoba da muke ciki. Peter Obi ya ce zai mutunta takardar gayyatar EFCC da zarar an kawo masa. yana mai cewa akwai yuwar an tura wasikar zuwa wani tsohon adireshin ofishin sa ne shi yasa ba a kai gare shi ba. Baya ga Peter Obi, an ambaci sunayen babban daraktar hukumar NPA Muhammad Bello Koko, Senator Stella Oduwa, gwamnan Atiku Bagudu na jihar Kebbi, takwararsa na jihar Osun Boyega Oyetola, tsohon gwamnan jihar Lagos Bola Ahmed Tinubu da dai sauransu. Abin jira a gani ga 'yan Najeriya shine sakamakon binciken Halima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Daga Najeriya sai mu leka jamhuriyar Niger, inda matafiya da direbobin motocin jigila suka fara bayyana damuwarsu dangane da halin dardar da suke ciki akan hanyar zirga-zirga da ke tsakanin garuruwan yankin Tilibiri da birnin Ouagadougou na kasar Burkina Faso, inda 'yan ta'adda suka fara tare motoci da nufin cafke ma'aikata da wani sabon salo da suka bullo da shi a 'yan kwanakin nan. Wakilin Musule Mummuni Barma ya yi muna nazari a game da wannan sabon salon.
Koda yake fashi da makami da ayyukan barayin kan hanya ba bakon abu bane a yankunan da Burkina Faso ke makwabtaka da jamhuriyar Niger, abubuwan da ke faruwa a 'yan kwanakin nan sun fara daga hankalin matafiya sakamakon lura da yadda 'yan ta'adda suka kaddamar da binciken motocin da ke zurga-zurga akan wannan hanya da zummar kama ma'aikata. A cewar shugaban haɗakar ƙungiyoyin direbobi ta Itan, Gamace Muhammadu, rayuwar jama'a na cikin haɗari a sanadiyar sabon salon da 'yan ta'adda suka bullo da shi.
Ko shekaran jiya an tsaida mota na tsakanin Niger da Burkina, an kahe da mutum biyu. 'Yan ta'adda suka ji suna neman ma'aikatan gwamnati, sun kahe da mutum biyu, sun ka kashe mutum guda, sun ka saki guda, suka ce bai lallace ne dan uwansu ne, sun ka saki shi guda kuma sun ka yanke shi yankan rago.
A wani bakon al'amari na daban da ya so mu faruwa akan wannan hanya, 'yan bindiga sun fara mai da hankali akan yanayin shigar matafiya don tantance masu mutunta manufofin da suke kokarin shimfidawa da sunan jihadi a yankin Sahel.
Sun fara cewa dole sai ka ashe gimi, sai ka yanke wando ya je sama, kai dai wa'ansu ka'idodi da suka kawo ko suke son su kawo. Gaskiya ya tada hankalin fasinjoji, ya tada hankalin mu da kanmu.
Wannan na faruwa ne a wani lokacin da ake fama da lalacewar hanyoyin zirga-zirga a yankunan da Niger, Mali da Burkina Faso ke makwabtaka, in ji Malam Saidu Sonef, wani direban jigilar fasinjoji a tsakanin waɗannan kasashe.
Burkina daga kanta ne kace kana son hada gurmi, na farko dai kaga hanya ba tarkiyo, ramuna ke da kai, kaga direba da incin shi gudu kenan, kana tahiya sannan in baka hankali ba sai ka ga mutum gaban ka ya tsaya da bindiga ya zakai, ka sabaka ka ruga da gudu ba cere mai zakai ba, sai dai ka rungumi kaddara ka bar ma Allah iko ne kawai. To haka nan kuma in ka tashi daga Niger za ka tahiya Mali gawo, in dai ba kaga ka shiga an sango ba, to ba ka tamma lalle ce kana cikin waɗanda adda rayuwa. Ya kamata duk kamar kilo 20 ya zanto akwai post ta jami'an tsaro wanda suke taya suna vibe, amma dan wai a sa su tahi, in suka tai to suka wuce to bayawa, tunda suna da mutane cikin gari masu ba su labari duk abin da suke ba su, sai sun samu information.
Lura da yadda matsalar tsaro ke ƙara tsananta a tsakanin Niger da Burkina Faso yasa shugaban ƙasa Mohamed Bazoum gudanar da rangadin kwanaki biyu a birnin Ouagadougou, inda suka tantauna da takwaransa Roch Marc Christian Kabore na Burkina Faso. Ga abinda yake cewa manema labarai a ƙarshen wannan ziyara.
Les groupes terroristes sont devenus particulièrement actifs ces derniers mois.
Ya ce ƙungiyoyin ta'addanci sun kaddamar da hare-hare a 'yan watannin nan a kan yakokinmu. Wannan abu ne da ke buƙatar samun kulawar da ta dace da yanayin da ake ciki, kuma ina da tabbaci hulɗa a fannin tsayukan soja za ta ƙarfafa a tsakaninmu.
J'ai l'intime conviction que notre coopération sur le plan opérationnel au plan militaire va se renforcer.
Ko a makon jiya wasu 'yan bindiga da suka kai hari a wata tashar bincike da ke ƙauyen Fatal Kole ta gundumar Tera, kilomita 10 kacal da iyakar Burkina Faso, sun halaka 'yan sandan Nijar uku tare da jikkata wasu, sannan wasu sun yi ɓatan dabo yayin da maharan suka kona motoci hudu, har ma rahotanni na cewa akwai alamar an kwashi ganimar makamai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.
Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu na mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
zaben shugabannin jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya a matakan jihohi da aka gudanar a ranar Asabar da ta gabata ya bar baya da kura a jihohin Kwara da kuma Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Jihohin guda biyu dai an kammala zaben ne da shugabanni guda biyu da kowanne ke ikirarin shine halattaccen shugaba. A jihar Kwara an samu Mr. Sunday Fabemi da ke samun goyon bayan bangaren gwamnan jihar Abdulrazak Abdulrahman, sannan a gefe guda kuma da Honorable Bashir Bolarinwa da ke samun goyon bayan ministan labaran Najeriya Lai Muhammad. Alhaji Ubaidu Nasiru ɗaya ne daga cikin shugabannin APC a ƙaramar hukumar Ilorin ya ce akwai buƙatar yin sasanci a kan lamarin bisa la'akari da yadda ya ce kofar gwamnan tana buɗe wajen yin sasanci.
Yanda aka samu ɓangare guda biyu to su suna ra'ayinsu ne, kuma ba gaskiya dawowa.
To yanzu akwai yiwuwar ku zo ku shirya a haɗe gaba ɗaya ko ku menene kake gani?
To ai ta kofar gwamna a buɗe take.
To amma yanzu wannan baka ga kaman zai kawo ma APC koma baya a nan jihar Kwara?
To mu dai insha Allah ba ma ganin alamar wani cikas akan wannan.
To amma yanzu menene za a yi don a haɗe kai a tunaninka?
An haka haɗa kai shi ne mafi sauƙi wanda za a samu zaɓe, a samu walwala, amma insha Allah dai muna ganin ko zuwa gaba bai gagara a shirya.
To a jihar Niger lamarin guda ne, domin kuwa shugabannin APC guda biyu ne aka samu, wato da Alhaji Halliru Jikan Toro mai samun goyon bayan gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello da kuma Honorable Nasiru Ubandiya da ke samun goyon bayan wata kungiya ta 'ya'yan APC na asali a jihar Niger. Honorable Abubakar Kacha shine shugaban kungiyar 'ya'yan APC na asali. Ga abin da yake cewa akan lamarin.
Kuma an za a yi consensus kasan duk waɗanda sun ka sayi form na kowane position takarar da za a yi, sai a kira su a zauna da su a tattauna da su, don kuɗinsu ne sun ka kashe sun ka sayi form, wahala sun ka jin ka je Abuja ka sayi form.
Shi Nasiru Ubandiya kana nihin ya sayi form ne koko me kake nihi?
To sun je zo gida dukansu, kuma sun zo da form, sun ce sun sayi form, kuma an ce ba za a yi musu screening ba. So har sun je wurin screening sun according to abinda sun ka faɗa sun ce an guje su. So da sun ka ji haka abinda ke ciki na ce yanda ake consensus za a zauna ne duk waɗanda sun ka sayi form a ce to waɗanda za su janye sai su gaya musu irin abubuwan da suke so a gaba, ga abinda muke so za mu janye ma wannan, kuma kuɗin form namu ko a biya su da kuɗin wahala yanda na san ake consensus. Sun ce ba yi waɗannan duka ba da su ba.
Ana magana akwai ɓangaren Zakari, akwai ɓangaren Ubandiya. Ku a matsayinku na ku wanda kuka kafa APC, su wane ne kuke gani ke bin kan tsari wanda yake ƙa'idar APC haka ake yi?
To lokacin da dai sun ka kawo min koke-kokensu, mun je gidan rediyo mun faɗa, mu kuma mutanen can Jikan Toro ba mu gan ko ɗayansu ba. Don idan suna son sulhu ne, tun da Allah ya kawo mu muna aiki saboda Allah, da su sun zo sun yi maganansu don mu san wane ɓangare ne ke da gaskiya yanda za mu sassauta su. So na yanzu mu yanda mu Forum for Foundation Members muke operating, muna operating a kan gaskiya ne, don muna son a bi constitution na party, muna son kuma a bi constitution na Nigeria, don komi yana wurin, komi mutum zai yi ya bi guidelines na party. Waɗanda ba su bi guidelines na party ba, wannan ya nuna cewa ba su bi gaskiya ba yanda tsarin party ya zo.
To mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan harkokin siyasa Alhaji Ummu Kolo ya ce dan sabani ne kawai aka samu, kuma ya bada tabbacin za a shirya.
So alhamdulillah an dai samu dan rashin fahimta a tsakani zance, ko kuma wasu suka samu dan rashin fahimta, amma ba wani sabon abu bane a siyasa. A siyasa yawancin lokaci akan dan samu rashin fahimta, kuma abin da ke kawo wannan saboda watakila ba a samu an zauna an tattauna bane dan a fahimci inda aka fuskanta. Jam'iyyar APC a Najeriya ta kafa komiti daban-daban a duk faɗin Najeriya, ta aika su zuwa kowane jihar da za su kaddamar da wannan zaɓuɓɓukan da aka yi. Kuma wayannan komiti kowa ya san da suka je suka kaddamar da wannan zaɓe. Kuma wannan zaɓe da aka yi a jihar Niger ya samu halartar shi mai girma gwamnan jihar Niger, sanatocin jihar Niger gaba ɗayansu, 'yan majalisar tarayya da na jihar da kuma kamar yadda na ce maka ba wani sabon abu ba ne. Shi yasa a yanzu ma duk za mu bi 'ya'yan jam'iyya ne, ma wa'yancan da suka yi wani nasu taron can ba wasu baki ba ne, 'ya'yan jam'iyya ne kuma mutane ne masu ƙaunar jam'iyya. Duk kuma yanzu za mu bi su don duk mu sake zama tare mu ci gaba da harkar mai da muka samu.
Na'am, su ƙorafinsu sun sayi fom, an ki ba su dama sikirinin da sauransu, kuma an ce za a yi sulhu, kuma a sulhun ma ba a kira su ba, kawai an dai ba su haka nan kara zubi. Ba ka ga suna da hujja mai ƙarfi na ɗaukar matakin da suka ɗauka?
Mataki na fari jam'iyya ta yi shi ne an amince cewa a jihar Niger ba zaɓe za a yi ba, za a yi mu tafi ne da sulhu. Kuma shi yasa an kai wajen wata ɗaya da aka fara zama a kowane ɓangare na jihar suna zama don a ga hanyoyin da za a bi a samu yin sulhun. A lokacin da ake wannan zaman ya kamata duk wani da ke da sha'awar takara kukurin kowane mukami ne shi ma ya je a yi wannan zaman da shi don a ga inda za a kai ga sulhu.
To kuna nan su ba ku yi zaman da su ba kenan?
A'a. Ai, kowa zai koma ɓangaren sa ne, wasu za su koma local government, wasu kuma ɓangaren da suka fito.
To a yayin da jihohin Kwara da Niger ke fama da wannan turka-turka a jam'iyyar APC, a can jihar Kogi kuwa an yi tuwo nane maina a lokacin zaben APC na jihar Kogin, inji shugaban APC a yankin Lakwaja Honorable Mai Kuɗi Bature.
Ni na gaya maka tun wancan ziyarar muka yi da kai cewa Kogi ba mu da matsala, shugabanmu ya tsaya tsayin daka, Alhaji Adoza Bello ya tabbatar da dukkanmu gabaki ɗaya a jihar Kogi an karkata guri ɗaya. Duk abin da kowa ke so ana zama ne a zauna a yi shawara, ba wai yana zama bane shi kadai ya ce dole sai wani ya zama abu kaza, a'a.
Amma akwai masu korafi na cewa kaman ba a yi da su a cikin tafiyar APC, kamar irin wayannan ya za ku jawo su a tafi tare?
Ba za a rasa ba, za su je baya suna yi. In ka ga ko mutum na korafi, to mutum ne an kira shi ya ki zuwa da kanshi. Amma Alhaji ya zo da kofar shabu ɗaya ke, duk wanda ke so ya shigo ya shigo.
Amma kana nufin kamar irin mutanen su Marigayi, Prince Audu, duka kuna tare da su 100%?
Gabaki ɗaya structure Prince Abubakar Audu sun collapse, sun dawo GYB. Yanzu ba maganan Prince Audu, Allah ya gafarta mishi, yanzu maganan GYB ake yi a Kogi State.
A yanzu dai lokaci ne zai nuna ko kwamitin sulhu da APC ta kafa a matakin ƙasa zai iya shawo kan matsalolin APC, ko kuma sai an kai ga danganawa da kotu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Da haka muka zo ga labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Jamhuriyar Nijar, kungiyar kwallon kafa ta ESGL, Union Sportive de la Gendarmerie National, da ke rike da kofin kalubalanka na kwallon kafa na wannan kasar, ta yi kunnen doki ɗaya da ɗaya da kungiyar kwallon kafa ta Misira ko Egypt ta Al Ahly, da ke rike da kofin Zakarun Nahir club na kwallon kafa. A zagayen share fage ne aka yi wannan wasa na wasannin Champions League na kwallon kafa na CAF ko kuma CAF, Confederation African de Football, a wasan da kungiyoyin biyu suka yi a Stade General Seine Kunce a babban birnin Yamai a ƙarshen makon da ya gabata. Duk da yake a isa a ƙasar Misira ko Egypt a yi karon battal da Al Ahly ba wasa ba ne, ma'abuta sha'anin wasannin kwallon kafa a jamhuriyar Niger na ganin cewa Union Sportive de la Gendarmerie National USGN na iya shamata a birnin Cairo ko kuma birnin Alkahira a ranar 23 ga watan Oktoba, a lokacin da ƙungiyoyin biyu za su karon daga rago sai rago domin tabbatar da ko wace kungiya ce za ta kai zagaye na gaba na shiga rukuni-rukuni na wasannin Champions League na kwallon kafa na Nahiyar Afrika na wannan shekara. A birnin Doso dudde a jamhuriyar Niger kuwa a makon jiya ne aka soma wasannin yanki na biyu na jamhuriyar Niger na kwallon handball da ya shafi jihohin Doso, babban birnin Yamai da Tilaberi, wasan da ke wakana karkashin hukumar
kwallon hannu ta jamhuriyar Niger Feni Handa ta samu halartar kungiyoyin maza da mata na handball na waɗannan jihohi uku na jamhuriyar ta Niger. Har yanzu dai a jamhuriyar Niger ana iya cewa ƴan ƙasar na ci gaba da nuna takaicensu da kasancewa cike da mamaki bayan da ƙasar Algeria ta wurgajike jamhuriyar ta Niger a tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin duniya na ƙwallon ƙafa na shekara 2022 da zai wakana ƙasar Qatar, inda a wasanni biyu da ƙungiyoyin suka yi Niger da Algeria, ɗaya a Algeria na biyun kuma a Niamey a jamhuriyar Niger, Algeria ta dabshike jamhuriyar Niger ta hanyar zura mata ƙwallaye 10-1 a karawar da ƙungiyoyin guda biyu suka yi. Duk da yake ƙasar Algeria ce ke rike da kofin nahiyar Afrika na ƙwallon ƙafa kuma tana kumshe da ƴan wasa da ke buga manyan ƙungiyoyi na kulab-kulab na nahiyar Turai na ƙwallon ƙafa. Jamhuriyar Niger ana iya cewa ta sha ɗaya daga cikin mummunan kashinta a hannu a tarihin ƙwallon ƙafa na ƙasar ta jamhuriyar Niger. Idan ko muka leka a nahiyar Turai, a yau ana ranaku na uku na wasannin ƙwallon ƙafa na kulab-kulab da suka zama zakaru a ƙasashensu na nahiyar Turai ɗin da ake ce ma Champions League, inda a yau ake karawa a rukunin A tsakanin PSG da Leipzig, sai kuma Man City da ƙasar Birtaniya da Club de Brugge da ƙasar Belgium. A rukunin B, Atletico de Madrid da ƙasar Spain tana karɓar bakuncin Liverpool da ƙasar Birtaniya, sai FC Porto da ƙasar Portugal na karɓar bakuncin Milan AC da ƙasar Italiya, yayin da a Group C, Ajax Amsterdam da ƙasar Holland ke karɓar bakuncin Borussia Dortmund da ƙasar Jamus, sai Besiktas Istanbul da ƙasar Turkiyya tana karɓar bakuncin Sporting Lisbon ta ƙasar Portugal. A rukunin D, Inter Milan ta ƙasar Italiya na karɓar bakuncin Sheriff Tiraspol ta ƙasar Sweden, yayin da Shakhtar Donetsk ke karɓar bakuncin Real de Madrid ta ƙasar Spain. Haruna Mamman, bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a taƙaice.
Jaridar Wall Street Journal ta rawaito cewa gungun ‘yan dabandan na ƙasar Haiti da suka ɗauki alhakin garkuwa da wata tawagar ‘yan mishan ɗin ƙasar Amurka ya nemi a biya shi $17 million a matsayin kuɗin fansa kafin a sake mutanen. A cewar jaridar ministan shari'a ƙasar ta Haiti, Litz Quitel, ya ce kungiyar ‘yaddabar wacce ke kiran kanta 400 Mawozu ta saka kuɗi $1 million akan kowane ba Amurke waɗanda yawansu ya kai 16 da ɗan ƙasar Canada da yake cikin tawagar. A ranar Asabar aka yi garkuwa da mutanen a Port-au-Prince, babban birnin ƙasar ta Haiti, yayin da suka je wani aikin mission da kungiyar Kristoci da ke jihar Ohio ta tura su. A ranar Litinin, fadar White House ta ce hukumar da ke binciken manyan laifuka ta FBI na duba hanyoyin da za ta kubutar da mutanen. Ƙungiyoyin UNICEF da UNESCO a Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce yara ƙanana sama da miliyan 800 ke fuskantar barazana sanadiyar rufe makarantu da aka yi saboda annobar COVID-19 a yankin Asiya. Ƙungiyoyin biyu sun ce an rufe makarantu da kashi 50 na kwanakin da ya kamata a yi karatu, yayin da annobar ta yaɗu a bara. A yankin Philippines an rufe lokacin makarantu a iya tsawon wannan lokaci, lamarin da ya bar yara kusan miliyan 27 a zaune a gida ba tare da sun je makaranta ba, yayin da a Bangladesh aka rufe makarantun har zuwa watan Satumba.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safiyar ku karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.